من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد انقوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 27 ga watan 1 watan al-muharram hijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara 1442 wanda yazo dai da 15 ga watan 9 a Gregorian calendar 2020 wannan shine kasar dinmu na 19 daga cikin jerin giyar karatu tukan littafin al-wadiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz na doktor al-allama abdul azim al-badawi Allah madaukakin sarki ya masa rahama idan jama'ar musulmi basu manta ba mun fara magana dangane da nawaqidul wudu'i wato abubuwan da suke warware wa musulmi alwala mun yi magana akan abu na farko shine ma kharaja min as-sabilain al-qubul wad-duburu mun yi magana akan nabiyu shine an-nawmul mustagraq wato baccin da ya wuce wato kima ta yadda mutum ya dilmi a cikin sa bai san me ke faruwa a gefansa ba yau kuma za mu tashi akan zawalul aqli bi sukurin aw marad ina jin haka ne ko zawalul aqli bi sukurin ko bi sukurin aw marad wato gushewar hankali ta hanyar maye ko kuma gushewar hankali na rashin lafiya wato dan adam yana samun gushewar hankali ta bangarori guda biyu imma dai ya sha marisa ya sha kafso yayi marisa kenan ko ya shiga duniyar awaki da raguna da tumakin anguwarsu ina fata an fahimta to idan wannan ta same shi to lallai duk abin da yake ciki na tsarki musamman na alwala to ya wargaje saboda a cikin wannan rashin hankalin da yake ciki zai iya yin abin da zai warware masa alwalar ba tare da ya sani ba dan haka abin da zai tabbatar da tsarkinsa shine bayan ya dawo hankalinsa ya sake alwala idan da yana da ita yanzu ta kare sai kuma bangaren gushewar hankali na biyu shine mutum ya zama rashin lafiya ta kama shi misali rashin lafiya ta gushewar hankali ta hanyar farfadiya ko kuma gushewar hankali ta hanyar zafin ciwo har ya kai matakin mutum bai san me yake yi ba hankalinsa da hayyacinsa ya fita saboda rashin lafiya ta zafafa gare shi ko kuma ya zamto hauka ne ya kama hitibura to duk waɗannan idan suka kama mutum to lokacin da suka kama shi in yana da alwala to wannan alwala ta warware daga lokacin da ya dawo hayyacinsa sai ya sake alwala ina fata an fahimta shine malamin yake cewa zawalul aqli bi sukurin aw marad yace li anna adh-duhul inda hadhihi al-asbab ablag min an-nawm domin abinda ke faruwa da dan adam na gushewar tunani da gushewar wato yanayi da mutum ya losing wato memory ya losing din wato ya fita daga hayyacinsa wannan ya fi tsananta ma sama da lokacin bacci saboda haka malamai suka yi ittifaki cewa daga hankali ya gushe to lallai tsarki ya baci alwala ta baci ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cewa rufi alqalamu an salatin an dauki alqalami akan mutum uku daga cikin su akwai alwaladu hatta yabluga ko hatta yahtalima yaro karami har sai lokacin da ya menene ya balaga ba a rubuta masa lada ko zunubi har sai lokacin da ya balaga na biyu manzon Allah ya ce annaimu hatta maza ya stayqiza mai bacci har zuwa lokacin da ya farka idan mutum yana bacci sai wani abu ya same shi to lokacin da ya farka ne ake ainihin wato rubuta masa abin da yake kansa amma idan yana bacci ba a rubuta mishi sai manzon Allah ya ce wal majnunu hatta yafika ko da kuma mahaukaci har zuwa lokacin da ya dawo hayyacinsa ya dawo hankalinsa saboda haka idan mutum yana da alwala sai hauka ta kama shi ko gushewar hankali ta kama shi to lallai wannan ya warware masa wannan alwala har sai ya dawo hayyacinsa abu na hudu masul farji min ghairi ha'ilin idza kana bi shahawatin taba al'aura ko na mace ko namiji ya shafa al'aurarsa min ghairi ha'ilin ba tare da akwai shamaki tsakani ba ma'ana idan tabawar ta gaban wandonka ne ba ta ciki ba to wannan ba zai karya ma alwala ba amma shi ma da sharadi ya zamto ba ka taba ne da nufin sha'awa ba ina fata an fahimta amma malamai suka ce in ta ciki ne wasu malamai suka ce koda ba da nufin sha'awa ba to lalle alwala ta baci in ta ciki ne amma malaman da suka tafi akan cewa koda ta ciki ne in dai ba da nufin sha'awa bane alwalar ka ta baci ba sune suka fi karfin hujja jama'a kun fahimci maganar da ke ku saboda a wannan ainihin wato tabawa din larura takan sa mutun ya taba al'aurar ko dai ya ji wani kaikayi domin ya sosa ko kuma ya ji wani abu a ciki yana so ya fitar da shi ko wani kwaro ko wani makamancin haka ko kuma wani zare daga cikin wandan shi ya nemi ya jimar ciwo ko ya nade masa gaban shi ko wani abu ya gyara ko ya cire wannan duk baya ainihin wato karya alwala ina fata kuna fahimta amma idan mutum ya taba gaban shi da nufin ya ji dadi to nan kam koda ta bayan wandansa ne alwalarsa ta baci wannan shine abin da malamai suka tabbatar malam yace li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama man massa zakarahu falyatawadda manzon Allah yace duk mutumin da ya taba al'aurarsa to ya saki alwala wannan hadisi al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi haka Imam Tirmidhi a ya ainihin wato fitar da shi wa qaulihi sallallahu alaihi wa sallama da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa hal huwa illa bab'atun minka shin ita wannan al'aura ai wata gaba ce a jikinka shi ma imamu ibnu majah ya ainihin wato fitar da shi karanta littafin tamamul minna ya fitar da shi ma'ana kaga hadisan sun zo guda biyu wancan hadisin ya ce man massa zakarahu falyatawadda wanda duk ya taba al'aurar shi ya saki alwala wannan kuma ya zo ya ce hal huwa illa bab'atun minka a to ai ita al'aura ba komai ba ce face wata gaba a jikinka ma'ana dan ka taba ta babu matsala kenan ko to ina ne ya za a hada waɗannan hadisan guda biyu a aiki da su shine inda aka ce idan mutum ya taba al'aurar sa ya saki alwala ana magana ne akan wanda ya taba da niyyar menene sha'awa inda kuma aka ce a hal huwa illa bad'atun minka a ai wata gaba ce a jikinka ana magana ne ga wanda ya taba da niyyar wata larura da ta faru da shi a rayuwarsa ko dai kaikayi ko wani a makamancin haka jama'a kuna fahimta fa huwa bad'atun minka illam yaqtarin bil massi shahawatun ai wata gaba ce a gurin a jikinka matukar dai wannan shafa bata hadu da ainihin wato sha'awa ba ya annahu fi hadhihi alhala yumkinu tashbihu massa al'udwi bi massi udwin akhara min aljismi a wannan hali ana kwatanta wannan shafa din da taba wata gaba ta jikinka a cikin jikinka bi khilafi ma idza massahu bi shahawa sabanin idan ka taba da sha'awa to fa hina idhin a wannan lokaci la yushbihu massahu massa al'udwi al'akhar ba a kwatanta ko misalta hi da taba wata gaba daban li'annahu la yaqtarinu 'adatan bi shahawa domin ainihin wato al'ada ba ta yadda mutun ya sada wata sha'awa kuma a bar shi a cikin yanayi ba wa hadha amrun bayyinun kama tara wannan al'amari ne wanda yake kamar yadda kake gani karanta littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna an gane ko saboda haka dai malamai suka ce ma damar sha'awa ce ta saka taba gabanka ko mace ta taba gabanta to idan akwai alwala alwala ta baci koda wani abu bai fita ba amma idan larura ce ta sa mutun ya taba to wannan babu matsala da izinin Allah abu na biyar aklu lahamil ibili na daga cikin abin da ke sa mutun ya saki alwala bayan da yana da ita shine cin naman raƙumi an gane magana da ke ko li hadisul bara ibn azib radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tawaddu min luhumil ibli wa la tawaddu min luhumil ghanam saboda hadisin bara'u dan azib Allah ya hada mu da bara'u dan azib a jannatul firdaus yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace tawaddu min luhumil ibli idan kun ci naman raƙumi ku sake alwala wala tawadda'u min lihumil ghanami in kun ci naman kananan dabbobi tumaki da awaki da raguna kar ku sake alwala jama'a kun fahimci magana da kyau ko saboda haka hadisi sai yazo karara kuma sahihin hadisi al-imam ibnu majah da tirmidhi suka rawaito shi kuma yazo a cikin mukhtasaru sahih muslim an gane ko a hadisi ne ingantacce cewa idan mutum ya ci naman raƙumi to ya sake alwala idan kuma ya ci ainihin wato naman tinkiya ko naman akuya to nan kam babu sake alwala wa an jabir bin samurata radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama atawaddau min lihumil ghanami qala in shi'ta tawadda wa in shi'ta la tatawadda qala atawaddau min lihumil ibli qala na'am tawadda min lihumil ibli hadisi daga jabir dan samura Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama atawadda'u min lihumil ghanam yanzu idan na ci naman tinkiya ko kuma bis kananan bisashe kananan dabbobi zan yi sake alwala qala sai annabi ta in shi'ta tawadda wa in shi'ta la tatawadda in kaga dama sake alwala in kaga dama karka sake ma'ana babu lalle babu dole ko an gane ko qala sai yace atawadda'u min lihumil ibli yanzu na sake alwala idan na ci naman raƙumi qala na'am annabi yace tawadda min luhumil ibl ku sake alwala idan kun ci naman menene naman menene raƙumi to malamai sun yi ta tattaunawa akan me yake hikimar da ta sa annabi yace a sake alwala idan an ci naman raƙumi malamai sun kai ruwa rana sun dawo da he inuwa daga ƙarshe dai suka ce mafawwala wa Allah al'amarin shi kuma barwa manzon Allah shari'ar shi haka annabi ya tsara haka Allah ya tsara in an ci naman raƙumi a sake menene a sake alwala shikenan kawai wasu sun ce naman raƙumi ba shi da tsarki wasu sun ce naman raƙumi yana da wani jinsi na jinnu a jikinsa wasu sun ce kaza wasu sun ce an yi ta maganganu amma dai kawai tunda annabi ya ce a sake alwala idan an ci magana ta kare dama kuna fahimtar magana da kyau ko da kullu qaulin inda qauli muhammadin ko ba ma aminun fi dinihi kama ghaniri ku kyala duk wata magana idan annabi muhammadu ya yi magana wanda yake da aminci a cikin addininsa ta hanyar dauka daga manzon Allah ai ba zai zama kama wanda yake cikin rudani ba ko ina fata an fahimta saboda haka wannan hadisi mukhtasar muslim hima ya zo a cikin mukhtasar na sahih muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi ma yajibu lahul wudu'u ma yaharamu ala al muhdithi abinda yake wajabtar da yin alwala shine abinda yake haramta mai hadathi ya aikata kun gane me ake nufi abinda yake wajabtar da ayi alwala akan sa shine abinda mai hadathi ya haramta ya menene ya aikata shi mai hadathi ya halatta ya sallah to kenan sallah ta zama wajibi sai an mata mai kenan alwala mai hadathi ya halatta ya dawafi bai halatta ba sai nan dawafi sai an masa menene alwala shine magana mafi inganci akwai wasu malamai da suke ganin idan mutum yana dawafi alwalarsa ta warware ya ci gaba da dawafi shi amma magana mafi inganci shine ya je ya sake alwala shine abin da yake saboda annabi ya ce at-tawafu kas-salati ghaira annahu yubahu fihi al-kalam shi tawafi kamar sallah ne bambancin sa da sallah shi an halatta yin menene a cikin sa magana jama'a kun fahimci magana dan haka duk abin da mai hadasi aka hana shi to ya wajabta masa yayi alwala akai malam yace as-salatu na farko ita ce sallah liqaulihi ta'ala saboda Allah ya faɗa cikin suratul maida aya ta 6 Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhir al-aya ya ku masu imani ayyaman amantum billahi rabban wa bil islam dinan وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة idan kun nufati za ku je ku yi sallah to kafin ku je ku yi sallah faghsilu wuduhakum ku wanke menene fisakunku ma'ana ku yi alwala kenan yanzu wannan ya nuna kafin a je ayi sallah sai an yi menene sai an yi alwala an gane ko wali qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kuma saboda fadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake لا يقبل الله صلاة بغير طهور الله بايا كربر وتصلى بغير طهور سيد منيني سيد طريقي بما أنا بغير وضوء كينامو سيد عند الولاء أنقاني وانا حديثي إمام سبق في الطهارة للصلاة من قباتر دا ينقنش حديث أتكين كتاب الطهارة لو كتند مكضومنا مغانا أكم تيني طهارة سنن يزوي ya ainihin wato yi sallah saboda haka dai abu na farko da aka haramta yin sa ba tare da alwala ba ita ce menene ita ce sallah abu na biyu at-tawafu bil baiti yin tawafi a Ka'aba li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda manzon Allah ya ce at-tawafu bil baiti salatun yin tawafi a Ka'aba kamar sallah yake illa anna Allah ahalla fihi al-kalama sai dai Allah ya halatta a yi magana a cikinsa an gane ku? To ai da ita ma sallar an halatta yin magana a ciki daga baya ne aka soke yin magana a sallah aka tabbatar da na tawafi amma da a musulunci ana sallah ana iya yin magana wanda daga cikin sahabbai yake cewa kunna nukallimu fi salati mun kasance muna yin magana a cikin sallah yukallimu minna sahibahu ɗayanmu zai iya magana da ɗan uwansa akan sahu ana cikin sahu ana sallah hatta nazalat hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitina fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalami yake har san da wannan aya ta sauka cikin suratul baqara hafizu ala salawati Allah yake ku kiyaye salloli gaba ɗayansu was salati alwusta musamman ma sallar tsakiya wace ce sallar tsakiya sallar la'asar haka ya tabbata a ruwaya daga nana Aisha lokacin da zakawan ɗaya daga cikin marubutanta yazo yana rubuta mata alqur'ani fa amlat ilayhi sai ta mika masa wata takadda a hannun shi tace idza balagta qawlahu ta'ala idan ka iso inda fadin Allah yake cewa hafizu ala salawati was salati alwusta ku kiyaye sallah musamman sallar tsakiya tace faktubu faktub li ka rubuta min inna hal asr ita ce sallar la'asar tace sami'tu hamir rasulillah daga bakin manzon Allah naji cewa salatul wusta din nan ita ce sallar la'asar an gane magana da ke ku ga kuma hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina abubakar in ban manta ba ko sayyidina umar yace mala allahu quburahum wa adwafahum naran Allah ya cika riguna da kuma kaburburan kafiran Makka da wutar jahannama yace mana'una an nusalli salatal wusta sun hana mu yin sallar mafificiyar sallah ta tsakiya yace salatul asr sallar la'asr kenan an gane magana da ke ko saboda haka da an hana yin sallah ma'ana ana yin magana a sallah daga baya sai Allah ya hana wanne ne dalilin da yasa aka hana wannan aya da Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah kuna masu kankan da kai kuna mai da al'amari ga Allah kowa ya shiru marawaitin yace fa umirna bisukuti sai aka umarce mu da mu yi shiru idan mun zo kan sahu wa nuhina anil kalami aka hana mu yin magana dan haka shi dawafi ana iya yin magana abinda kawai aka hana mutun ya tsince shi ya je yayi wata hulɗarsa sannan ya dawo ya zo ya ci gaba wannan shine aka hana kamar yadda aka hana haka a sallah to haka aka hana a dawafi amma idan magana ta kama ko aka buga ma waya kana cikin dawafi kana iya amsawa ka daina addu'a inda kake ka ci gaba da maganar ka har sai lokacin da ka gama sannan ko kuma ka gamu da wani baka san ya zo ba kai ma ka zo ko an hadu a gurin dawafi a wana ka zo kai san da zuwa masha Allah tabarakallah to a sama addu'a sai ka ci gaba da dawafin ka jama'a kun fahimci magana duk ya halatta wannan ma yustahabbu lahul wudu, akwai abubuwan da kuma ba wajibi ne ayi alwala ba, amma ana so ayi alwala, an so sunna ce yin alwala, akwai alheri mai dumbin yawa a ciki. To su menene waɗannan abubuwa? Abu na farko zikirullahi, duk lokacin da zaka ambata Allah ya zamanto akwai alwala ta tare da kai, saboda girmama sunan Allah da girmama ainihin wato al'amarin Allah. Kuma babban zikirullahi shine karatun alqur'ani, ko inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizuna, mu ne muka saukar da adh-dhikru shine qur'ani, kuma mu masu kare shine. Dan haka mafi girman ambaton Allah shine karatun me, to an fi so kai alwala kafin ka karanta shi. Yasa aka samu Imam Maliku, idan dalibai suka yi mar sallama in ya leko ya ga daliban hadisi ne sai ya fito su ci gaba da karatu, amma idan ya leko ya ga daliban qur'ani ne sai ya koma yayi alwala, yayi wanka, ya sa kaya masu kyau, ya nada rawani, ya fesa turare, sannan sai ya fito. Takriman wa ta'ziman li kitabillahi, saboda karramawa da kuma girmama littafin Allah. Ina fata an fahimta. Saboda haka ana so ka dinga alwala kafin ka zo ka ainihin wato abubuwa irin wannan. Li hadisil muhajirina, ko kunfuzin, ko li hadisil muhajirina kunfuzin annahu sallama ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yatawadda'u fa lam yaradda alaihi hatta tawadda'a faradda alaihi wa qala innahu lam yamna'ani an aradda alayka illa anni karihtu an adhkura Allah illa ala taharati. Yace saboda hadisin al-muhajir ibn qunfuz, ba duhajirina qunfuz ba, al-muhajir ibn qunfuz, na fata an fahimta. Annahu sallama ala nabi, muhajir ibn qunfuz yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama, wa huwa yatawadda'u, annabi yana alwala, falam yaradda alaihi hatta tawadda'a, annabi bai kamsa masa wannan sallama ba har san da ya karasa alwalarsa. Faradda alaihi, sannan sai annabi ya amsa masa abinnan sallama. Wa qala, sai annabi ya ce wa muhajir ibn qunfuz, innahu lam yamna'ani an aradda alaika, abinda ya hana ni lokacin da kai sallama na cewa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, abinda ya hana ni illa anni karihtu an adhkura Allah illa ala taharati, kawai ni na kyamaci ne na ambaci sunan Allah idan ba ina cikin me ba alwala ba, shine illa ala tahara. Annabi ne yana alwala, sai muhajir ibn qunfuz yazo yace assalamu alayka ya rasulullah, sai manzon Allah yayi shiru bai daga masa hannu ba har san da ya kammala alwalar, sannan sai annabi yace wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kun san da dattawan mu suna da wannan dabi'a, ko in ka zo kana alwala, in yana alwalan kamar sallama sai ma haka ya dakatar da kai, sai ya ci gaba da alwalarsa har sai ya gama, sai ya juyo sai ya ce maka wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To asali wannan hadisin ne suke aiki da shi na muhajir ibn qunfuz, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma sa sallama sai bai amsa sallamar ba har san da ya karasa me alwalar. Sannan saboda a cikin amsa sallama ai akwai sunan Allah, in ka ce wa mutum assalamu alaikum wa rahmatullah, kaga Allah din na ai sunan Allah ne, shi kuma ya ce maka wa alaikumus salam wa rahmatullah, ko to sai Allah din nan baya so ya ambace ta sai da me, sai da alwala. Takriman wa ta'ziman wa tadlilan li ismillahi tabaraka wa ta'ala, saboda girmama da mutunta da darajanta sunan Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga muna wasa kenan, indai haka ne shi yasa zama da alwala ba karamin alheri bane. Za mu zo mu ji nan gaba abubuwa dewa na manzon Allah baya yin su sai da alwala. Saboda haka kuma wannan alwalar da kuke gani tana kara masihu da yawa fa, hatta irin make-maken sihiri da ake wa mutane musamman a wannan zamani namu, wanda malamai suka ce yanzu sihiri da bokanci yana ci sama da lokacin Fir'auna da annabin Musa, kwarai da gaske. Don yanzu sihiri ya kai matakin da da computer mutum zai zo da glass dinsa da necktie yana turanci amma wallahi matsafi ne baka sani ba zai je har office din kamala ya tsace ka ya danna masu hiri malam ba kai wai boko kake ji da shi ba ka dauka masu abun nan ne da larabci sune suke siri a no yanzu tsafi ya kai matakin da yan duniya na hakika za su je su karanto shi da computer su suna yawo office office su je su gama kauna ya ka wallahi tallahi malam su ma turanci kai ba dan duniya ba duk wani abin da za ka ai maka na wayewa ai maka a fito a bude ma computer a dora ka akan wani shirme malam ka ɗebi kuɗi ka maka musu su gama tsafi ka su kama hanya su tafi sai sun tafi sun yi nisa sannan sai ka dawo hayyacinka sun tsafe ka ne saboda haka irin wannan ambaton Allah zama da alwala na daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake kaddara samun kariya ta Ubangiji daga irin waɗannan matsafan komai yanzu da tsafi ake tafiya ce ɗan kasuwa sun zama matsafa wannan ya jefa wancan wannan ya wurga wancan haka ne ko ba haka ba kowa bin ɗan uwansa yake da mummunan yanayi to kai da Allah ya tsame baka irin wannan jefa-jefan to maganin su shine ka kiyaye wasu dokoki na Allah sai Allah ya ta mai da kansu akan su kaidin su akan su jama'a kuna fahimtar wannan magana ma'aikatan gwamnati a office kaga ana ta cin kafar wani sai an kore shi sai an yi kaza sai an jamar matsala idan duk abu ya gagara sai a tafi gurin matsafa a ce ku kore shi a office din ku hana shi sakat ai ta fama mala ka rasa ta ina rikicin ya taso wallahi ba wani abu bane tsafi in ka dawo bangaren yan siyasa kuwa hadith bila haraj ina fata an fahimta aikin kenan ba wani aiki sai wannan suna da mukarrabai suna da yara suna da yan kanzagi waɗanda aikin su kawai shine zuwa musu gurin matsafa da bokaye ya za a yi a hana wani ya za a yi a rufe bakin wani ya za a yi wani ya daina magana ya za a yi yasa manyan shugabannin nan fa wallahi suna buƙatar addu'a malam waɗannan da kuke gani da suke kewaye da su wallahi tallahi da yawancin su ba wai suna tare da su bane suna gaya musu gaskiya tsakani da Allah a'a suna zuwa ne su saka a tsafe su a rufe musu baki ta yadda duk abin da suka ɗauka suka kai musu dole ma su sa hannu wani shugaban wallahi baya dawowa cikin hayyacinsa na rantse muku da Allah sai ranar da ya sauka ana cewa yau wani ya ci zaɓe shi ya sauka sai ya tuno a ya aka yi ne ya aprobin din ka bani ya aka yi ya sa hannu akan takarda kaza ya aka yi ne ya ba da damar a yi abu kaza abin ya ɗaure masa kai ya rasa inda zai sa kanshi saboda tsafin an gina shi ne akan ma damar yana nan akan kujera to sai abin da suwana suka taimaka an tsara tsafin a haka in ka ga ya dawo hayyacinsa to ya sauka akan kujerar wallahi abin da mutanen suke fama kenan saboda haka wani abin dole a dinga musu uzuri da kuma addu'ar cewa Allah ya fitar da su daga cikin kangin wanda suke kewaye da su wanda suke kewaye da su galibin su ba mutanen arziki bane sai kadan daga ciki Allah ya ce wa qalilun ma dan kadan ne kuma wanda Allah ya yi musu baiwar su zauna da kai tsakanin su da Allah su baka shawarwari su dora ka akan abu mai kyau su kuma shugabannin babban abin da ya kamata shi ne su ba da dama su kuma a ba su shawara sannan kuma a ba su addu'o'i ya zama kana matsayin shugaba gwamna ne kai shugaban ƙasa ne kai wane ne kai ko wane ne kai ya zama kana da wasu waɗanda ka yarda da su ka zaɓe su kar ka sa su a cikin duk wata harka ta siyasa wannan ba 'yan siyasa ba ne su kawai ka yarda da su na Allah ne duk wani rikici da kaga ka kasa gane masa ka nemi zama da su ni kaza ne yake damuna malam ya zan yi me ya shawara ku ta ina zan bin fita daga cikin wannan abu wallahi duk shugaban da Allah ya sa yana kire da irin wannan zai wahala ya tadi saboda ka'idar Allah Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin wanda duk suke aiki tukuru dan su ga rayuwar al'umma ta inganta addinin su ya gyaru kuma suna yi dan Allah tsakaninsu da Allah Allah ya ce wallahi sai mun shiryar da su zuwa ga tafarkokinmu domin mu muna tare da masu kyautatawa ne. Saboda haka a lokaci guda bayan a taya su addu'a da uzurruka, to kuma lokaci guda su kuma su bada dama daga guraren waɗanda suka gamsu da su cewa su na Allah ne, ai ba a rasa na Allah a ko ina ne, kuma haka bane wane eh to da kai da wane da Allah duk lokacin da kuka ga wayata akwai matsala, ina son garin ku ne, ina so ne ku bani taimako domin wannan rukunin da kuke gani wanda muke ciki, wallahi abin sai a hankali, saboda haka muna buƙatar taimakon ku da agajin ku. To amma ina duhu ne ke cin duhu, wane yana kokarin sai ya mako ma, kai ma kana kokarin sai ka maka mishi, to shi kuma dama Allah idan ya tashi, idan kuka zama azzalaman juna gaba daya, sai Allah ya jibunta kowa akan wani, yanzu sai ya zama wanda yafi karfin wani ne ko tsafin sai yafi karfin na ɗayan, shi zai nasara, domin Allah ya ce wa kadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'da, haka nan muke jibunta shahin azzalumai akan azzalumai ƴan uwansu. To amma in Allah ya sa kai na Allah ne, ba ruwanka da biye-biyen bokaye da tsafa da sauransu, to wallahi in Allah ya taimake ka, ka tsaya kan addinin Allah, ka tsaya kan tafarkin Allah, ka tsaya kan shawara daga gurin malaman Allah na kirki waɗanda suke ƙoƙarin samar da canji wa al'umma da fatan yi musu gyara a duniya da lahirarsu, wallahi Allah zai taimake ka kuma za ka yi nasara. Allah ya ganar da su ya ba mu ikon aiki tare da mu da su baki ne. Da haka ƴan uwa, ambaton Allah yana daga cikin abin da ake so a dinga alwala a kayinsa, saboda sunan Allah ba sunan babana bane, ba na babanka bane. In za mu kira sunayen iyayenmu da sunayen ƴan uwanmu haka gaya, to shi sunan Allah ba haka kawai ake kiransa ba. Abu na biyu da ake so a yi alwala a kai annawmu, bacci. In za ka yi bacci, ka yi alwala bawan Allah. Bacci fa da kuke ganinsa fa ibada ce. Ina fata kun fahimci magana. Amma fa idan ka yi shi bisa tsarin ne, sunna yadda Allah ya shar'anta shi, wallahi ba na banza kake yi ba, kana kwantan nan rubuta mana da ake, ba mun karanta hadisi ba cewa idan mutum ya kwanta cikin tsarki, karanta littafin Wahid Abdulsalam bal tariqus salihin ila rabbil alamin, ya kawo hadisi ingantacce cewa idan mutum ya yi alwala ya kwanta bacci, sai Allah ya kawo wani mala'ika sai ya tsaya a kayin shi, duk lokacin da ya farka cikin dare sai Allah ya ce ya sa wannan mala'ikan, sai mala'ikan yayi addu'a ya ce Allahumma ghafir li fulanin fa innahu bata tahira, Allah kai wa wani gafara domin ya kwanta da tsarki da alwala. Duk farkawa da kai a cikin dare, fitsari kake fita, a wani abu ka tashi zaka yi, duk juyin da kai ka gaji ne ka juya ta nan gefen, ka gaji ta nan ka juyo, in zaka yi juyi 100 a dare, to addu'ar mala'ika 100, inji Annabi Muhammadu. To amma ka taho kana kantire kantire ko? Ko ba haka bane? Kana busa algaita ko da walkie talkie a kunnanka ko kuma da earpiece, ko kuma ka kwanta har karfe 1 dare kana kallakallan banza da wafi akan wayarka, daga karshe ka kwanta ga najasa, ga matsala, ga ba alwala, ga ba addu'a, baka kalli gabar ba, ai lamarinka ya ɓaci bawan Allah. Haka ne ko ba haka ba? To amma da za ka zo ka bi tsarin shari'a, ka yi alwala ka kwanta, wallahi manzon Allah ya ce Allah zai wakilta mala'ika a kanka duk lokacin da ka juya, sai wannan mala'ika ya ce Allahumma ghafir li fulanin, Allah kai wa wani gafara, ya ambaci sunanka, fa innahu bata tahiran, domin ya kwanta da alwala, inji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yin bacci da alwala ba karamin alheri bane, amma mutanen ba babu ruwansu. Allah ya kiyaye. لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة وجعلهن آخر ما تتكلم به. حديثي لك براء عن آزم يتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم آياتي إذا أتيت مضجعك إذا كذو مقنتنك macishin gidarka maguda inda zaka kwanta hakarkarinka ka kwanta fuskarka fatawadda wudu'aka lis-sala manzan Allah yace wa bara'u kayi alwala irin alwalarka ta sallah kaga ba wani kata lokaci in dai ka san alwalar da kake in ka zo sallah to irin ta zaka yi jama'a kun fahimci magana da ke ku thumma abda ala shiqqal ayman sa'annan kwantiyarka ta farko inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka kwanta a gefan ka na dama koda ku bayan sakon goma zaka juyo bangaren ka na ina na hagu amma kwantawar farkon nan ka kwanta a gefan dama saboda haka wasu suna cewa wai an ce a dinga kwanta a bangaren dama dan abin ai da wahala idan gadonka ba dama yake kallo ba fa wato a dinga fashintar shari'a in annabi yayi magana a tsaya akwai malamai da suke fassara maganar manzon Allah maganar manzon Allah ba indai ka yadda aya ba a daukar ta da yaran larabci sai an ji malaman tafsiri sun yi bayani to haka idan annabi yayi magana sai malaman hadisi sun yi bayani so abinda malaman hadisi suka ce shine ba ana nufin ka kwanta a daman nan koda hakarkarinka zai ta ciwo kai ka kwanta a bangaren dama ba jama'a kun fahimci magana wasu da yawa abinda suka dauka kenan ko kuma a dole sai ka juyar da gadonka ya kalli gabar ba haka aka ce ba koda gadonka baya kallon gabar da kazo zaka kwanta sai ka juya sai ka kwanta ka kalli gabar din kai bayan ka kwanta ka kalli gabar a karan farko kai addu'o'in da zaka yi to in ka ga dama ko kafin bacci ya dauke ka juya ka kalli inda kake bukata amma dai a karan farko ina ka kalla gabar shikenan jama'a kun fahimci magana so ba an ce dole ka kwanta a bangaren dama ko da yaya ko da hakarkarinka ta fadarka tana ciwo lalle a nan daman za ka yi ta kwanta har gari ya waye ba ba haka ake nufi ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku yace sannan sai kake yingida a bangaren ka na dama thumma qul annabi yace wa bara'u dan azib sa'annan ka ce allahumma aslamtu nafsi ilaika ya allah na miƙa raina zuwa gare ka allahu akbar da Allah wanda ya miƙa ransa zuwa gare ga Allah akwai matsala ba shi da wata matsala Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya Allah na miƙa raina zuwa ina zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilaika ya Allah na fuskantar da fuskata zuwa ina zuwa gare ka fuskar ka gaba ɗaya ta koma zuwa gurin waye zuwa gurin Allah subhanahu wata'ala wa fawwadtu amli ilayka ya allah na fawwala al'amarina a hannunka allahu akbar da allah wanda ya fawwala wa allah lamarinsa yana da damuwa ba shi da matsala yanzu gidanka gaba ɗaya ka ce allah kai ne neman gadin gidana ni ba ni da wani wanda zai kula min da gidana da dukiyata da ƴaƴana da motocin da suke fake ina fata an fahimta kai din nan allah kai na miƙawa wa fawwadtu amri ilayka fawwadtu amri shine bahaushe yace na fawwala lamarina a gurin Allah shine fawwaktu wa fawwaktu amri ilayka ya Allah na fawwala al'amarina a ainihin wato hannunka an gane magana da kyau ko wa alza'tu zahri ilayka ya Allah na dingina gadan bayana Allahu akbar wanda ya dingina gadan bayansa zuwa ga Allah yana da damuwa ba shi da damuwa na dingina gadan bayana zuwa gare ka ragabatan ya Allah ina kwaɗayin rahamarka wa rahabatan ilaika kuma ina tsoron azabarka ya Allah wanda ya kwaɗayi rahamar Allah zai samu ko ba zai samu ba zai samu wanda ya ji tsoron azabar Allah Allah zai kare shi ko ba zai kare shi ba zai kare shi shine ragabatan wa rahabatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika la malja'a babu mafaka inda za a je a faki inda za a je a rabi inda za a je a shiga wani lungu in dai daga gurinka ne a gudu a rabe to babu wannan gurin rabewa jama'a kun fahimci maganar da kyau ku wala manja babu kuma gurin tsira to ku lura yawanci idan an zo wannan gurin ana kwafsawa sai kaji ana la manja wala manja wani ma manja yake magana wallahi ba haka ake faɗa ba an gane maganar da kyau ku la malja'a malja'a mafaka na fata an fahimta wala manja manja ba manja da ka sani wanda ake so a kasuwa ba na fata an fahimta magana to shine la malja'a ba wata mafaka wala manja, babu gurin tsira ninka daga gurinka illa ilaika, sai dai a koma gurinka. Ma'ana aje a fake wani guri wanda baka da iko a gurin, to babu wannan. A kuma tsere daga gurinka a tafi gurin da baka da iko, babu wannan. Jama'a kun fahimci magana da kyau? Shine la malja wala manja minka illa ilaika. Allahumma ya Allah, amantu bi kitabika allazi anzalta, nayi imani da wannan littafi naka da ka saukar. Dan Allah wanda ya litta imani da littafin Allah yana da matsala, bai da matsala. Yana daga cikin abin da za a tambaye mutum idan kiyama ta tashi, me annabi ya zo muku da shi? Mumini zai ce ya zo mana da Qur'ani, littafin Allah. Sai a ce to idan ya zo muku da hiya kuka yi, sai ka ce amantu bihi wa saddaqtu, na yi imani da shi kuma na gaskata shi, wa qara'atuhu kuma na karanta shi. To yanzu kana gaya wa Allah ka yi imani da Al-Qur'ani. Yasa Imam Shafi'i karanta littafin Sharh Sunna na Al-Imam Al-Barbahari, Imam Shafi'i yace amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi, yace nayi imani da Allah, na kuma yi imani da duk abin da yazo daga gurin waye, daga gurin Allah, ala muradillahi, a bisa yadda Allah ke nufi da wannan abu. Yace wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa ar rasulillahi ala muradi rasulillahi, yace sannan nayi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma nayi imani da duk abin da yazo daga gurin waye, annabi Muhammad, a bisa abin da annabi Muhammadu ke nufi. Ma'ana na gane yadda annabi ke nufi, ban gane ba, na dai ne imani. Na gane abin da Allah yake nufi, ban gane me yake nufi ba, ni dai nayi menene, nayi imani. Malamai suka ce babu wata kalma ta aqida da tauhidi da ta game wa duk musulmi abin da duk Allah ke bukata irin wannan kalmar ta Imam Shafi'i. Domin a cikin maganganun Allah akwai wanda har ka mutu ba za ka gane masa ba, haka ne ko ba haka ba? To in ka faɗi wannan koda baka gane ba, ka yadda da abun, kaga shikenan. Akwai maganganun annabi wanda har ka mutu ba za ka gane me annabi ke nufi da su ba. To in ka faɗi wannan ya game maka gaba ɗaya, kai imani da duk abin da yazo daga gurin waye, gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka Imam Shafi'i babban malamin aqida ne, babban malamin tauhidi ne. Wannan kalma tana iya dunkule maka imaninka da aqidarka zuwa gurin Allah. Amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa ar rasulillahi ala muradi rasulillahi. Saboda haka nayi imani da littafin nan da ka saukar, amantu bi kitabika allazi anzalta, nayi imani da wannan littafi da ka saukar. Ma'ana na haddace littafin, ban haddace shi ba, na san ma'anar ayoyin, ban san ma'anar ayoyin ba, na san me ake nufi, ban san me ake nufi ba, ni dai nayi imani da duk abin da yazo a cikin littafin nan, na gaskata, na yarda. Jama'a magana ta kare ko bata kare ba? Shi yasa malaman aqida suka ce wajibi ne akan musulmi yayi imani da Al-Qur'ani, amma ba wajibi bane sai ya haddace gaba ɗayan Al-Qur'ani, haka ne ko ba haka ba? Domin shi imani da Al-Qur'ani wannan dole ne akan duk wani musulmi, amma karanta Al-Qur'ani a haddace gaba ɗaya, aini da kai na san cewa akwai bambanci, wani ya haddace wani bai haddace ba. Don aka ce sai kowa ya haddace sannan zai tafi aljanna, akwai matsala ko babu? Akwai matsala. Kaga tun daga nan duniya za a fara bambanta ƴan wuta da ƴan aljanna kenan, haka ne ko ba haka ba? Tun daga nan duniya ce wani a ina ai wani kawai jira muke tafi, eh wallahi malam an riga an maka nan ba, wato Allah ya ji kanmu, wallahi malam, wallahi Allah yana kaunar mu, yana tausayin mu, mu ne kawai muke da shirme, wallahi da Allah ya gara ma sai ya ce in kana son aljanna ta sai ka haddace Qur'ani, amma da ke Allah ya san mu ba za mu iya ba. Yasa yace to ban tilasta sai ka haddace ba, amma kuma tilas ne sai ka yi imani da duk abin da yazo a cikin sa. To yanzu abin da ake bukata na da kai, abin da gani da kai ake bukatar mu shine mu yi imani da Qur'ani gaba ɗayan sa. Kada mu yadda mu shiga cikin tawagar da suke ware wasu ayoyi. Ina fata an fahimci magana. Su ce sun yadda da su, wasu ayoyi ba su yadda da su ba, haka Allah ya nasanta su a cikin Al-Qur'ani. ومن الناس من يقول آمنا billahi wa bil yawmil akhir sayatiyumi wa ma hum bi mu'minina yukhadi'una allaha wal ladina amanu. Na fata ana fahimtar magana. A wani guri yace afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawm al qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wa ma allahu bi ghafilin amma ta'malun. Kwai imani da wani bangare na Qur'ani wani imani kuki dan haka ka yarda dukkanin Qur'ani gaskiya ne kuma kai imani da abin da yazo a cikin sa ko ka san shi ko baka san shi ba ko ka fahimci ma'anar ko baka fahimta ba to in kai wannan to ka gama abin da ake bukata da Qur'ani. Jama'a kun fahimci magana? Hajja kuma sai a ci gaba da yi in Allah ya sa an haddace kafin mutuwa ta zo falillahi alhamdu wal minna. Idan Allah bai kaddara ba wannan abin da ka samu matukar kayi aiki da shi kayi imani da shi da abin da ya saura wanda baka haddace ba da iznin Allah za ka shiga aljannar Allah. Allah ya shigar da mu baki daya. Da haka yake cewa amantu bi kitabika allazi anzalta, nayi imani da littafin ka nan wanda ka saukar, wa nabiyyika allazi arsalta, kuma nayi imani da wannan annabi naka da ka aiko. To anan ne lokacin da annabi ya koyawa Bara'u dan Azib wannan addu'a, da yazo wannan gurin sai annabi yace to maimaita, da yazo maimaitawa sai yace wa bi rasulika allazi arsalta, nayi imani da manzanka nan da ka turo. Sai annabi yace a dakata Bara'u, ni ba haka nace ma ba, abinda nace ma shine wa bi nabiyyika, nayi imani da annabinka nan allazi arsalta wanda ka aiko. Ni ban ce maka wa bi rasulika ba, ka karanta iya abinda na faɗa ba. Jama'a kun fahimci maganar da ke ku? Dan haka malamai suka ce tun zamanin annabi Muhammad annabi ya fara yakar shigo da wani abu waɗanda Allah bai yarda a shigo da shi ba cikin addini, kuma wannan aiki na tata addini da gyara bid'o'i da tsaftace musulunci ba aikin malamai ne a wannan zamani ba, asali aikin waye ne? Aikin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam. Idan mutum yayi ba daidai ba sai annabi ya kira ya ce wannan ba haka Allah ya ce ayi ba, kuma ba haka nace ayi ba. Jama'a kun fahimci maganar da ke ku? Waɗannan misali suna nan burjik a cikin Alkur'ani da sunnar manzon Allah. Saboda haka duk wanda zaka ji yazo ya ce yanzu ku dole sai an yi addini irin na annabi, sai mu ce kwarai da gaske dole ne sai an yi, saboda shi ma annabin haka yana gyarawa sahabbai. Jama'a kun fahimci maganar da ke ku? Wani mutum daga cikin sahabbai ya taba sakin matarsa saki uku a kalma daya, yace ya sake ta saki uku, annabi ya sa aka kirawo shi ya mar bulali, yace ka je ka mai da matarka saki daya, ni a musulunci ban san wani abu mai suna saki uku ba. A lokaci daya ka ce ka saki mata saki uku, yace babu wannan a cikin addini na. Jama'a kun fahimci magana? Karanta littafin fiqh sunna zaka sha bayani. Saboda haka annabi haka ya dinga gyarawa sahabbai, ya dinga gyarawa sahabbai, ya dinga gyara musu. To shine malamai suka kokoyi wannan gyara, daga mutum ya zo da wani abu sai a ce a'a ba haka annabi ya koyar ba, ga yadda annabi yake. To wannan shine ana musulunci kenan. Amma wallahi in aka bar mutane kan dandakalar bid'a da abubuwan da basu tabbata daga manzon Allah ba, to zaki da mazarkwailar addinin ma gaba ɗaya zai watsi a cikin mu. Za a wayi gari kana musulunci amma baka jin daɗin shi, me yasa? Saboda an zo an haɗa shi. Yanzu dan Allah jama'a, idan aka kawo Coca-Cola, Coca-Cola sai aka juye ta a kofi sai ta zama rabin kofi, sai aka ce to dan ta ƙara yawa sai aka jiƙo kanwa sanda ta yi kauri jama'a, kanwa da ka sani aka jiƙa kanwa, sai aka zo aka cika ta kofin da ita aka gauraya sai aka ce bismillah, za ta yi daɗi? Ba za ta yi daɗi ba, saboda ta fita daga yadda kamfani ya yi ta. Haka ne ko ba haka ba? To wannan shi ne kwatankwacin shigowar bid'a a cikin addini jama'a. Wallahi idan bid'a ta shiga cikin addini ɓata abin take yi, ta ɓata addinin gaba ɗaya, addini ya zama ba zaki ba mazar ƙwaila. Kamar yadda idan kanwa ta shiga cikin Coca-Cola, wannan misalin dai in dai ba da cikin dalili ne kai ba, to in Allah ya naga baka fahimce ni kwarai da gaske. Allah shi ne da mu. Amin amin. Wa bi nabiyyika allazi arsalta, kuma nayi imani da annabinka nan wanda ka turo. Sai manzon Allah ya ce fa in mutta min lailatika, in har ka mutu a wannan daren naka ka karanta wannan addu'a, kuma sannan sai Allah ya kaddara wannan dare shine daren ka na ƙarshe, Allahu akbar, manzo Allah yake cewa fa anta alal fitrati ka mutu akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ku duba ku ga jama'a irin mautul hudu'a da ake kazunna ake ga mu wani bawan Allah alaji sani Allah ya masa rahama an shiga da shi ya an fito babu shi sanda aka balla ɗakin sa sannan aka dauko shi ya rasu da asuba mutanen anguwar suna cewa yau kuma Alhaji Sani ne ya makara sallar asuba har mamaki ake yi yanzu Alhaji Sani ne yau bai fito sallar asuba ba ana ta mamaki ana zuwa aka samu ya rasu. Abin da yasa na kawo wannan kenan yanzu yawanci akan kwanta da mutum sai ya zama ba a yi mai ba ba tashi da hibato wallahi ga babbar mafita wannan addu'ar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kokari ka je kai on da layi iya wannan addu'a da ma karanta ka je ka haddace ta. Ina fata an fahimci magana. In zaka kwanta bari ma zaka zo ka ji annabi yace waja'al kunna akhira ma tatakallamu bihi duk wata addu'a da zaka yi a wannan daren to ya zama wannan addu'ar ita ce ta karshe da zaka karanta kafin ka kwanta. Zaka karanta kursiyu, zaka karanta amanar rasulu, zaka karanta kul huwa, zaka yi falaki duk ka gama in ka gama kaf sai ka zo ka karanta wannan a ƙarshe. Ina fata an fahimci magana. Daga ita annabi yace kai gumda bakin ka sai bacci kuma. Jama'a kun fahimci wannan magana da kyau ku? Shi yasa magabata idan ma suka karanta wannan sai kuma wata hira ta shigo daga baya ko wasu maganganu suka shigo idan suka gama wannan maganganun sai su sake maimaita addu'ar. Lalle wannan addu'ar sai ta zamanto ita ce ta ƙarshe kafin Allah ya dauke su a bacci. Saboda annabi ya ce waja'al kunna akhira ma tatakallamu bihi ya zamanto ita ce kalmominka da zaka faɗa na ƙarshe. Saboda idan har suka zama su ne na ƙarshe to shikenan ka tafi lahira akan addu'a da ambaton Allah da tsarki baka da matsala wallahi a gaban Allah. Jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko? Bari in sake maimaita addu'an nan. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت da ba kun fahimci magana da kyau ku to wannan addu'a ita ne ake bukata mutum ya karanta ta kafin ya kwanta sai annabi yace fa in mutta min laylatika idan ka mutu a wannan daren naka fa anta alal fitrati to ka rasu akan addinin Allah waja'al hunna akhira ma tatakallamu bihi kuma ya zamanto su ne abu na ƙarshe da zaka faɗa a lokacin da ka zo kwanciya bacci. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisi ne wanda yake ingantacce babu wata matsala ko kura a ainihin wato kayinsa. To jama'a saboda gaskiya muna so mu dinga takaita lokaci ba ma so abin ya dinga wuce awa daya daga an nuna min lokaci yanzu zan dinga tsayawa ana nuna min lokaci zan tsaya saboda haka insha Allah ta'ala za mu dakata a nan za mu tashi aljunubu ana so ko da janaba kake da ita ka yi alwala kafin ka kwanta kana da janaba ba kai wanka ba to amma ka yi alwala kafin ka kwanta. Ina fata an fahimta abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya taimana. هذا هو ما عندنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.